sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Asabar 23 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, yayin da a birnin kuma su kuma za a same mu ne ta Alpha Radio. A duniyar gizo kuma za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Zahara Aminu Fage, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu, bari mu fara da wato kanin labarai.
Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutarta a garin Baghouz da ke arewa maso gabashin Siriya. Suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta mutu. Bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade a Najira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da 30 sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma.
To kana labaran kenan. Bayan kun gama jin labarai, yau shirin namu kacokan ne zai mai da hankali akan zabukan gwamnati a wasu jihohin Najeriya wanda hukumar zabe ta ainihin ta ayyana ba su kammala ba. Inda za mu je sassan Najeriya mu ji yanda ake gudanar da zabukan.
Tunda naji za a sake zabe, ina ta tambaya abin ya shafe mu ne? A gaya mana inda za a sake zaben. Ana ta ce mana bai shafe mu ba. Jiya da yamma naji cewa mu ma za mu sake. Gaskiya tunda soyayya muka zo wuraren karfe 6:30 amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba.
Muna kuma dauke da wani rahoto akan wani kwamitin bincike da helikwatan sojojin Najeriya ta kafa dubun binciken zargin wuce gona da iri da ake yi wa sojojin a lokacin zaben shugaban kasa. Idan ko lokaci ya bamu dama, za mu je sassa daban-daban na Najeriya domin kawo muku hali da ake ciki na zabukan. Amma kafin nan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutarta a garin Baghouz da ke arewa maso gabashin Siriya. Suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta mutu. Dakarun rajin demokradiyya na Siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka dade a Najira a yau Asabar. Biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare. An kai hare-haren ne a kan ɗaruruwan mayakan ISIS wanda suka mamaye waɗansu filaye a kan hanyar kogin Euphrates da kuma kan iyakar manyan duwatsun gefen garin. Kuma bayan gari ya waye, rana ta fara haskawa, an riga an ci ƙarfinsu. Bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala bincike mai tsawo da aka dade a Najira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Da kuma ko shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aikata ba daidai ba. Abin da yasa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken. Mueller ya mika wa hukumar shari'a rahoton a jiya Juma'a, wanda babban attorney general William Barr yake jagoranta, wanda a yanzu yake nazari a kai. Manyan wakilan majalisa na jam'iyyar Democrat sun ce yana da mahimmanci a fitar da cikakken rahoton ga al'ummar kasar.
Now that special counsel Mueller has submitted his report to the Attorney General, it's imperative for Mr.
Yanzu tunda mai bincike na musamman Mueller ya mika rahoton ga babban Attorney General, yana da mahimmanci ga Mr. Barr ya fitar da cikakken rahoton ga al'ummar kasar kuma ya bayar da takardun shaida da abubuwan da ke faruwa ga majalisa. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane 4 sun mutu kuma fiye da 30 sun jakkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma da ake yi duk shekara. Hukumomi sun ce fashewar bomb din ya faru ne a yau Asabar a Lashkar ga babban birnin London Helmand. waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce ƙaramar fashewar ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa ƙofar fita, yayin da bam ɗin na biyu ya fashe a cikin taron mutanen. Wani rahoto ya ce fashewar ta kaɗa gwamnan Helmand Muhammad Yassin, amma ya samu rauni kaɗan ne kawai. Har ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin wannan harin, duk da yake ‘yan ƙungiyar ‘yan Taliban sukan kai irin waɗannan hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban dubatan fararen hula da suka gudu daga garin Malakal na Sudan ta Kudu lokacin yakin da ya barke a shekarar 2013 sun koma gidajensu. Har yanzu garin na fama da jimamin abin da ya faru a Sudan ta Kudu shekaru 5 da suka gabata. Har ya zuwa yanzu akwai ramukan harsashe a bangon gine-gine da ba su rushe ba. Banda ƙoƙarin sake gina garin, mazauna yankin suna ƙoƙarin sake gina gidajensu da kuma gano 'yan uwansu da suka ɓace lokacin yakin. Kwamitin harkokin wajen ƙasa na Red Cross yana taimaka musu da binciko waɗanda suka ɓata. Dangi da ke ƙoƙarin neman sanin labaran 'yan uwansu da suka ɓace sukan tsaya a kan layi a wurin da ke ɗauke da hotunan 'yan uwan nasu a cibiyoyin kwamitin agaji na Red Cross, wato ICRC a taƙaice. A bara, kwamitin agaji na Red Cross ta Sudan ta Kudu ya sake haɗa mutane 68 da suka rabu da iyalansu lokacin rikici. Shaidu da kuma jami'ai sun ce ƙungiyar Al-Shabab da ke Somalia ta sake kai wani mummunan hari a Mogadishu, babban birnin ƙasar. Wata fashewar bom a cikin mota ta girgiza lardin Shangani na birnin Mogadishu a safiyar yau Asabar. Shaidu sun ce fashewar bom ɗin ta faru ne a ma'aikatar gwamnati ta gina gidaje da ma'aikatar ƙwadago da manyan aikace-aikace. Babban ofishin 'yan sanda na yankin Mogadishu shi ma yana cikin yankin da bom ɗin ya fashe. An samu rahoton fashewar bom ɗin na biyu mintoci kaɗan bayan fashewar na farko. Shaidun sun ce fashewar ta fito ne daga wata mota da aka yi imanin cewa 'yan bindiga sun yi amfani da ita. An ji ƙarar harbe-harbe a cikin ginin ma'aikatun biyu. Hotuna da kafofin yaɗa labarai na gida suka ɗauka ya nuna wasu daga cikin ma'aikatan suna tserewa ta tagogin baya.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. A yau 23 ga watan Maris ne hukumar zaben Najeriya ta INEC take gudanar da zaɓuka a wasu jihohi 18 da jihohi 5 na 'yan takarar gwamna da ta ayyana ba su kammala ba. Wakilan masassa daban-daban na Najeriya sun zaga rumfunan zaɓe domin ganin yadda zaben ke gudana. Daga jihar Filato ga Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Kammala zaben gwamna da ake yi a jihar Filato na gudana cikin tsauraran matakan tsaro. Tunda misalin karfe 7 na safe ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta isa da kayayyaki a rumfunan da za a gudanar da zaben. A rumfar zaɓe da ke Jenta Mangoro a nan cikin ƙaramar hukumar Jos ta Arewa, zaben ya gudana ne cikin kwanciyar hankali kamar yadda wasu da na tarar sun kaɗa kuri'arsu suka shaida min.
Sunana Grace Waziri daga Jenta Mangoro. Zaben babu damuwa, mutane dai suna kokari amma ba su fito inda ya kamata ba. Kuma fata na ne da Ubangiji Allah zai taimake mu, za mu gama zaɓe lafiya.
Ni ne mai suna Tohumundi, ina zama a Jenta Mangoro. To bisa ga yanayin da na hanga a nan wajen zaɓen, komai na tafiya daidai ba wani damuwa. Kuma muna fata kamar yadda mutane sun soma zaɓe, a ci gaba haka a gama lami lafiya, kowa ya samu kwanciyar hankali.
Ya batun tsaro fa?
Batun tsaro ma, 'yan jama'a tsaro suna nan suna aikin su ba wani hayaniya.
Na kuma garzaya zuwa rumfar zaɓe na Plateau Hotel Junction, inda na tarar jama'a da dama ba su fito rumfar zaɓen ba. Wasu da na zanta da su sun shaida min cewa da yawansu ma ba su san za a gudanar da zaben a rumfar ba.
Sunana Catherine Ali. Yawancin mutane ba su sani ba. kamar mu a gida ma mun zo nan ne kawai sai aka kira mu aka ce ai wannan zaben ya shafe mu ya shafi polling unit namu sai kawai muka zo mu ba mu ga mutane mana sai muka gani security ne sun mallake wajen so yanda muka zo din nan muna kira yan wanda muka sani so wanda ba mu da wayan su ba su nan
su hukumar zabe ba su gaya ma mutane wato su wayar muku da kai cewa wannan polling unit akwai matsala dama za a yi zabe ba
ba wanda ya fada
sunana Reverend Dan Luke mun yi zabe kuma mu as far as we are concerned anan wannan wurin mutane ne wanda suka san ya kamata mutane ne wanda sun yi makaranta ba za a samu damuwa na mutun ya nane wurare biyu ba amma kuma sai mun an waye gari aka ce an canceling zabe mu ba mu san dalili ba mu har yau din nan ba wanda ya gaya mana ga dalilin da yasa aka kansun zaben wannan ward din a wannan polling unit din to a yanzu yau da nake miki magana na akwai dawa waɗanda da ya kamata suna nan amma ba sa nan don mu samu sani ba
gaskiya ban ji dadin abin da ke tafe ba tunda naji za a sake zabe ina ta tambaya abin ya shafe mu ne a gaya mana inda za a sake zaben ana ta ce mana bai shafe mu ba jiya da yamma naji cewa mu ma za mu sake to neighbors ina ma da yawa sun yi tafiya basu san cewa abin ya shafe mu ba mu a ganin mu ba a so mu fito mu yi zaben nan ba
a rumfar zabe na tudun wada a nan cikin Jaskuwa bayanai da na samu na nuni da cewa an soke zaben ne saboda bacewar na'urar tantance masu kada kuri'a wato card reader wanda yasa suke gudanar da zaben a yau na tarar da wata tsohuwa mai kimanin shekaru 90 wacce ta dogara da sanda ta zo yin zaben
sunana Abeji
Aji kuma magashi kin zo rumfan zabe kin gudanar da zaben kuwa
Na yi zabe. Waɗansu sun sha wahala na ce mu je tuma ba wahala an ga mu haka za a rike mamu hannu sai mu je mu zuba kawai.
To amma waɗansu tsofaffin da suke gida ba sa so su yi zabe.
To wanda sun ga dama kenan ba.
Me za ki gaya musu don su dinga
fitowa? Ina ce musu su fito sun ki ba zan je wasu ba kowa da duciyansa.
A kowace rumfar zabe dai naga jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda civil defense road safety har ma da jami'an tsaron ciki na DSS yayin da hukumar 'yan sanda ta sanya dokar hana zirga-zirga a duk fadin jihar Plateau za a gudanar da zaben ne a rumfunan zabe 40 a kananan hukumomi 9 na jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Madalla kai da Zainab Babaji a jihar Sokoto da kewaye kuma wakilin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna mana da masu kada kuri'a kuma ya hado mana da wannan rahoton
ba kamar zabukan da suka gabata ba a wannan karon an bude rumfunan zabe tun misalin karfe 8 na safe to amma duk da sammakon da jami'an zabe suka yi sai da suka taras da masu zaben da tun wayewar gari suka cike rumfunan da za a sake gudanar da zaben kama daga cikin babban birnin jiha har ya zuwa yankunan karkara
sunana Mas'ud Salim
to na ga muka jefa kuri'a ka ya kaji da ka sami jefa kuri'a
to gaskiya na samu jin dadi na samu kwanciyar hankali sosai da sosai
na to ya zaka bayyana tsarin da ake bi wurin gudanar da wannan zaben da ake sakewa
gaskiya tsarin yayi sosai sabanin wancan zaben da mun ka to muna yi ba hankali kwance amma yanzu gaskiya mun samu tsari mai kyau hankalin mu ya kwanta sosai da sosai
sunana Umma Kaltuma Abubakar gaskiya duk da sai mun ka zuraren karhe 6 da rabi amma har yanzu muna nan kuma mu kai ga layi ba ai da sun zo mai rigima daga wannan kawo jami'an tsaro sun kai control din mutane da dama gashi nan da yanzu ana ta yaran gashi nan mu kusan kaiwa ga layi to mu da fatan mu Allah ka ba mu shugaba na gari mai ailici to nan muna cikin haula idan jikan ba mu da zaman lahiya yanzu an kauyukan gana mu suna son su yi noma amma a karshen ku ci hankali ba za su yi ba kana zan ka ji an ce an dauke wannan an dauke wani yanzu haka ma abokin haihuwar mu shi ma an dauke shi
an samar da isassun jami'an tsaro a dukkan rumfunan zaben la'akari da tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar soke rumfunan a zaben gwamnati da ya gabata to amma hakan bai hana samuwar cece ku ce ba a wasu rumfunan
competition ne ake yi wato ma'ana jayayya ta ake yi tsakanin jami'u guda biyu kaga magana kai su an bilayi kowa ya shiru yana da wahala amma dai duk abin da kaga ana yi muna tsaye mu tabbatar da cewa an yi abin da addaidai wanda da nasara ya dauke nasara abin da muke so mu hana shine overvoting ma'ana a jiwa ƙuri'u da yawa shi muke son bana kuma fa sai bada da Allah.
Karamar hukumar mulkin Kebe mai tazarar kilomita 200 da babban birnin jihar ita ce tafi kowace yawan adadin rumfunan da ake sake zaben da adadin su ya kai 35 na kuma ziyarci rumfar gidan ruwa Sabon Gari da ke Keben inda makonni biyu da suka gabata aka yi sare-sare da fashe-fashen akwatunan zabe da kuma yaga ƙuri'u. To sai dai a wannan karon an samar da jami'an tsaro da suka yi kawanya ga rumfar wacce ta fi kowace yawan masu jefa ƙuri'a a karamar hukumar, lamarin da ya sa aka sami nutsuwa tare da dogayen layukan masu jefa ƙuri'a a wannan karon.
Rabiu Salis daga Kebbi local government, rumfar shiye gidan ruwa.
To kamar ya zaka bayyana irin tsarin da aka yi yanzu a wannan rufa?
To gaskiya tsarin da an kai da hwari ya so ya samu matsala, amma dai da baya kuma an ka ce kai ne ma'aikata suna kokari lahalau kuma suna arrangement kuma mun koma lahalau mun shiga layi yanzu tsari ya yi daidai.
Can farko menene yasa ya kawo matsala?
Can farko wasu ƴan jagalaya da su dan kawo mana matsala, amma yanzu an yi maganin su.
Ana gudanar da sake zaben gwamna a rumfunan zabe 135 ne a jihar Sokoto biyo bayan an yi na zaben gwamnan jihar da hukumar zabe ta kasa ta yi da cewa bai kammala ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Talaka kabar kuka kuri'ar kayancinka.
Kowa da la'abai da Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma bari mu je jihar Kano inda jam'iyyar PDP mai adawa a jihar ta nemi a soke zaben. Mu tattauna da wakilinmu Baraka Bashir mu ji irin wainar da ake toyawa a jihar. To Baraka, ko menene ake ciki a jihar Kano da zuwa na san kina yankin Gama?
To halin yanzu dai ba na Gama, ina nan Gama ga yake makarantar primary ta Masaka, amma da fata yin je Gama kuma na je nan 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 mazabin da ke Gama, na je Gama, na je Mangoron Mahauta da kuma Gawuna, inda Gama Mangoron Mahauta da muke je akwai mataka lokacin da muke kokarin zantawa da masu aikin sa ido da kuma wanda suka kada kai, saboda muna zuwa muka tada wani ne aikin sa ido da wasu mutane sun kawo karamar yarinya da katin zabe na babban mace da tijiya a halin ta, kuma ita wannan yarinyar da ta kai shekara 18 ba aka yi kokari da aka kwaji aka karbi katin zaben da kaddai ta samu ta sha. To a lokacin da nake kokarin zantawa da shi wanda ya kama ta yana ba mu bayanin ta Facebook like din da muke gabatarwa, sai matasan nan suka yi kan mu suna ta ihu ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce, da kaddai muka samu kawai muka tsatsi wannan tattaunawar da muke yi muka danyo gaba suka rika bin mu ne muka daga yin gaba, sai kuma jami'an tsaro a lokacin sun ɗauka cewa ne sun ba mu haɗin kai sai suka hana mu aiki aka kaita dai muke
su jami'an tsaron kenan
mangoron Mahauta na
su jami'an tsaron ne suka hana ku aiki
eh su ma sun ɗauka ki kin wai ba kar mu dace su muka ce ai ba ku muke ɗauka ba ka san yanda wata rana kike al'amuran suna yi suna fada aka kaita dai muka bar wannan waje muka dawo Gawuna shi ma muka canza zan ba primary school inda muka je na cikin gobe din ko al'umma ma ka samu sauƙinta ciki wani babban gida ne a inda muka ji daɗin yin aiki a nan brigade ɗin shi ne Gama kusa da police station, inda a nan da yake kusa da police station ne akwai jami'an tsaro na ƙasa samu mun yi aiki a nan dai muka iske wani matashi ya zo wai ya je mazaɓar sa ga katinsa nan ga hannunsa da ɗan jirgi an hana shi zaɓe aka yi masa duka ya ce ba zai yi waɗanda suka yi masa dukan shi ya tabbata ba a ƴan unguwa ba ne suka hana shi zaɓe aka sace masa waya da ƴan kuɗaɗen. To muna barin wannan waje kenan ba da jimawa aka ɗan tada hargitsi a yanzu haka muna nan Gama ya Masaka yanzu nan muka shigo to a bakin ƙofar makarantar kafin a shiga kafin a bar mutum ya shiga sai an tabbata yana da katinsa to zuba da jama'a sosai. To mun da muka baro Gama muka zo nan waje an hana ma mutane kai kawo a wannan titi.
Da abinda zan kuma tambaye ki kenan, ya fitowar masu kada ƙuri'a an samu jama'a sun fito sosai?
Gaskiya a Gama jama'a sun fito da gaskiyarsu, maza da mata sun fito, amma matsalar akwai matasa da suka fi fita da matsayi.
To ya harkan jama'an tsaro duk da cewar dai kin ce akwai inda ba su ba ku dama kun yi aiki sosai ba, ya sauran wajaje?
Gaskiya akwai jami'an tsaro a Gama da muka je mun ga motocin jami'an tsaro bila adadin suna cikin tsere kuma dukkanin su kowanne ya ɗan zafi, amma duk da haka waɗanda matasa ba su da su ɗan tsorata ba aiki idan suka ɗan tada su so su tada hargitsin daga jami'an tsaro sun je sun ɗan san tarwa da za a jima ba sai kuma su sake yunƙurin tada hankali.
To a zagawa da ke kin ga wani abin da za iya cewa dalilinsa ne jam'iyyar PDP mai adawa take ganin ya kamata a soke zabe a jihar Kano. Kin ga wani abin da ya kai ga yin hakan?
To ni dai a iya ga abin da na gani akan idina a wannan mazabin da nake, na ga yawanci kowanne ya dan zaki yana kokarin ya ga lalle-lalle jam'iyyar sa ce ta kai ga gaci, kuma na ga za ka ga a lokacin haka cicido da mata da mutane kamar ana dai wata cinikayya, duk da dai na yi kokarin sa kuma ya yi cinikayya ne ake don samu wannan matsala ba, inda kawai wannan yarinyar da ta gaya maka an ganta da wannan katin karamar yarinya ce, amma katin zaben da ke hannunta na babban mace ce, don da wannan dai ban gani ba. Kawai dai wata ina abin da zai sa su a wannan su ce ya kamata a su zaben. A mazaɓar jama mangwaron mahauta da na jiya ana zaka da aikin kawai aka rasa wani matashi ya zura hannunsa a ƙasan fitarin ofisa na wani polling unit da yake aiki, ya sace kawai ya ballot paper evidence da shi an ji shi, amma dai bai mutar cewa an kamo shi ba. Sannan har ila yau a nan dai aka sa aka matasa suka sace a Fatima Ji, to jami'an tsaro sun ji su cewa da jami'an tsaro suka ji suka yi suka yi da akwati gida ɗaya kuma su kawo da shi.
To Allah sauke, mun kuma gode baraka Bashir da wannan wato bayanai da kika mana. To yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi, mu ji irin yadda ake gudanar da wannan zaben a cikin jihar. Ga wakilinmu Muhammad Abdulwahab.
Kamar yadda ake hasashe dangane da sake zaben da aka soke sakamakon da hukumar INEC ta yi, jama'a sun yi tururuwa maza da mata domin kada ƙuri'arsu. Wani dan kungiya mai zaman kanta da ke aikin sa ido a shirin zaben a ƙaramar hukumar Bagoro, a tattaunawa da shi ta wayar tarho, ya shaida mini yadda ya ga zaben ke gudana.
Sunana Kwanso Kamaila, ina mazaba Malala.
Ya ka ga yadda zaben yake gudana?
Gaskiya zaben an fara shi karfe 8 Lami Lau, duk agents na party suna nan da accepting da malaman zaben duka an arranging based on doka. An fara zaben successfully, har yanzu ana kan zaben successfully.
Ya ka ga mutane sun fito da yawa kuwa?
Gaskiya mutane sun fito da yawa. Mutane da sun fito da sun fito da yawa.
To batun jami'an tsaro an kawo su wajen?
Jami'an tsaro suna nan sosai, kusan gaban zaben local government
ma. A ɗaya gefen kuma a shira Katagun musamman a garin Azare, jama'a sun bayyana kuma zaben na gudana. Sai dai ana cikin gudanar da zaben sai jami'an tsaro tare da shugaban riko na ƙaramar hukumar suka bayyana a mazabar cara-cara. A nan sai labari ya canza, kamar yadda wasu ganau suka shaida mini a hira ta da su ta tarho.
A yanzu aka gani a wutar bada mutane ake gabatar da sabulan wannan ɗan zaɓe da suke gurbin nan. Yanzu jami'an tsaro sun zo sun ɗauki akwati daga fantoman ƙaramar hukuma da jirgin a DSS da kowa da kowa, ga shi na gaban mutane suka zo suka ɗauki akwatin wannan rampar.
Wace rumfa kenan?
Rumfa ta tara-tara a nan cikin garin Azare.
To ba abinda suka yi?
Jama'a jami'an tsaron sun fi ƙarfin su, duka suka fara yi da DSS da komai da komai suna dukan mutane. Suka fashi sun tafi da shi.
Da shugaban ƙaramar hukuma?
Da shugaban ƙaramar hukuma ɗan Muhammad Hassan. Da DSS da komai da komai da mokol da kowa da kowa sun tafi sun tafi da su yanzu haka.
An gama
ba gama zaɓe ba, zaɓen ma da ake yi a wurin ma akwai wanda ba kullum yi mutum ba su ba su maka yi zaɓe. A kirishin sun ma ba a kirishin sun.
Yanzu abin da yake faruwa an zo limfa ta vocational mai 011. Gwamnati ta yi amfani da jami'an tsaro an saboda haka wannan abu da aka yi kuma yanzu an zo an tattare kayan an tashi a zaɓe da shugaban ƙaramar kuma da sauran wanda suke cikin gwamnati. An tafi INEC an yi amfani da jami'an tsaro, wani kai zo ya zaɓe ya kai sau goma ya je dawo cikin goma, wani kai zo da katin ta ba na saba ma zai zo ya amfani da wannan. Haka aka yi ta yi yanzu a halin yanzu an zo an kori jama'a an ɗauko kaya an tafi da su INEC an kori jama'a jami'an tsaro an zuba su a bakin INEC.
A nan garin Azare.
A nan cikin garin Azare.
To sai dai kuma duk kokarin da nayi domin jin ta bakin bangarorin yan sanda da kuma shugaban karamar hukumar Katagum din ya ci tura. Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Sai dai kada a shafa waɗannan labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 25 na safe a nan Washington. Bari mu je wato mu headquarter sojojin Najeriya inda wato headquarter ta kafa wani kwamitin bincike karkashin jagoranci wani babban hausan soja Major General TA Gagariga. Domin binciken zarge-zargen da ake yi wa sojojin lokacin zaben shugaban kasa na shekarar 2019.
On the allegations of the conduct of the Nigerian Army personnel during the general elections.
Major General T.A. Gagariga, shugaban kwamitin da headquarter sojan Najeriya ta kafa kenan don binciken zargin da ake wa wasu sojoji na wuce makadi da rawa yayin zaben shekara ta 2019. Kwamitin wanda ke da wakilai tara zai binciki irin rawar da sojojin suka taka ne ko suka ƙi yin wani abin da ya kamata su yi a daukacin jihohin da ake da korafi a kai. Tuni dai wannan kwamiti ya tattaro bayanai domin tantance sahihancin zarge-zargen da ake wa sojojin ciki har da zargin kisan gilla a gwamnan jihar Rivers Nyisom Wike da kuma abin da ya yi musababin kashe wani hafsan soja Lieutenant Kurmi da kuma raunata ƙarin wasu sojoji. Jihar Rivers kenan Barista Nyisom Wike ke magana da 'yan kwamitin inda yake kokawa yadda sojojin a jiharsa suka wuce gona da iri yayin zaben. Professor Jibrin Ibrahim wani masanin kimiyyar siyasa wakili ne a kwamitin raya demokradiyyar cigaba da suka sa ido yayin wannan zaɓe.
Kamar yadda kowa ya sani, an ga mutane wanda suka yi kama da sojoji suna sintiri a wannan jihar da ake zaɓe, suna hana zaɓe, suna abubuwan da bai kamata ba. Domin haka abu ne da ya kamata a yi bincike a duba. Su sojoji sun ce ba mutanensu ba ne, wasu ne daban suka sa fom na sojoji. Mutane sun ce sojoji ne. Wannan binciken da za a yi, su sojoji su fa ake cewa suka yi wannan abin ya kuma su ne za su yi binciken. Abin da ya kamata da wasu ne daban aka samu kuma haɗa mutane daban-daban a yi wannan binciken ba wai kawai sojoji su ce tunda an yi zargi, an musu zargi. Sune za su yi bincike bai kamata ba ana ra'ayi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ba da la'agai da Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice za mu kawo.
Dakarun sojin da Amurka ke marawa baya sun daga tutarta a garin Bagos da ke arewa maso gabashin Siriya. Suka kuma ce daular musulunci ta kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta mutu. Dakarun rajin demokradiyya na Siriya ne suka yi wannan sanarwa da aka dade a Najira a yau Asabar. Biyo bayan hare-haren sama da dama waɗanda suka haskaka sararin samaniya da daddare. Bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala. Bincike mai tsawo da aka dade a Najira game da katsalandan da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko shugaban kasa Amurka Donald Trump ya aikata ba daidai ba, abin da ya sa 'yan majalisa suka yi kira da a saki rahoton binciken. Jami'ai a kudancin Afghanistan sun ce akalla mutane hudu sun mutu kuma fiye da mutane 30 sun jikkata a fashewar wasu tagwayen bama-bamai a wajen wani bikin baje kayan noma da aka yi duk sabuwar shekara. Hukumomi sun ce fashewar bam din ya faru ne a yau Asabar a Lashkargah, babban birnin Lardin Helmand. Waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce ƙaramar fashewar ta farko ta faru ne a cikin wata rumfa a filin wasa. Daga nan mutane suka fara gudu zuwa ƙofar fita.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da dare za a ji mu wato da wasu rahotanni da sauran shirye-shiryenmu inda za mu ci gaba da kawo muku irin abubuwa da suke faruwa a zaɓukan da ake gudanarwa a jihohi 18 a Najeriya. kafin wannan lokaci a madadin wato Zahra Aminu Fage da ta taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan lokaci Voitech da ake kira zanga zanga baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai can anjima assalamu alaikum.
VOA Afrique.